Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19:39 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya zuwa wato tashar FM ta Alpha Radio dake kuma C da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 8 ga watan Afrilun shekarar 2019. Muhammad Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 5 agogon Ghana, 1 dare a nan Washington. Da farko ga kanin labaran duniya.
Sakatariyar harkokin tsaron cikin gidan Amurka, Kristen Nelson, ta sauka daga mukaminta. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiran da a gaggauta tsagaita wuta a bayan birnin Tripoli na kasar Libya. Jami'an tsaron Uganda sun ceto wata ba'amurkiya tare da direbanta waɗanda 'yan bindiga suka sace a wani wurin shakatawa na kasar.
Kanin labaran duniya kenan.
Mining activities in Zamfara and its environment are hereby suspended with immediate effect. Consequently, any mining operator who engages in mining activities...
Inspector General na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu kenan a lokacin da yake bayyana matakin haramta duk wani aiki na haƙar ma'adinai a yankin jihar Zamfara da kewaye. A wani yunkuri da hukumomin tsaro ke yi na daƙile har-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane. Sannan za ku ji yadda wani ɗan jarida ya fanshi kansa daga hannun masu garkuwa da mutanen, da kuma yadda wani ɗan majalisa ya nemi ɗauki daga wasu 'yan sanda.
Ka sai da kadarorinka an kwaso bashi don aje a biya kuɗin fansanka. To kaga ya kamata gwamnati ta dinga talafawa irin misali.
Ba zan manta ba na juyo da mota ta gudu na samu Hilux ta 'yan sanda a wurin. Na ce ku ba ku ji abin da ke faruwa ba, police officer abin da yake cewa wai motar ma ba ta da batir.
To Allah ya kyauta, muna tafa da ƙarin bayani. To yayin da ake hakan ne kuma a jihar Lagos, 'yan sanda sun tabbatar da cewa an yi garkuwa da shugaban ma'aikatar kashe gobaran jihar da shi ma aka sace a ƙarshen makon da ya gabata. Za ku ji ƙarin bayani. Sannan Sarfil Hashin Gumel zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya, inda a yau za a buɗe wani sabon babi. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakataren harkokin tsaron cikin gidar Amurka, Kristen Nelson, ta sauka daga mukaminta bayan watanni 16 da ta yi a kai, inda ta fuskanci babbar matsin lamba daga fadar shugaban Amurka ta White House da kuma jama'a kan halin da iyakar kudancin Amurka ke ciki. Duk da irin ci gaban da muka samu wajen sabunta harkokin tsaron cikin gida ya yi daidai da na zamani, na yanke shawarar cewa wannan ne lokacin da ya kamata na sauka. Abinda Nelson ta rubuta kenan a cikin takardar sanarwar barin aikinta zuwa ga shugaba Donald Trump. Yayin da ta ki bayyana hakikanin abin da ya sa ta bari, Nelson ta rubuta cewa tana fatan wanda zai gaje ta a matsayin sakatare a tabakinta zai samu goyon bayan 'yan majalisa da kuma kotuna wajen gyara dokoki waɗanda suka hana su damar su kare kan iyakokin da kuma abin da yake janyo takaddama a tattaunawar da ake yi game da ƙasarmu. Ma'aikatan harkokin tsaron cikin gidan ƙasarmu, maza da mata, sun cancanci samun irin kayayyakin aikin da suke bukata don gudanar da aikin da muka danka musu. Majalisar Dinkin Duniya ta yi wani kira na gaggawa na bukatar tsagaita wuta a yankunan da ke bayan garin Tripoli don ta kwashe fararen hula da kuma waɗanda suka samu raunuka. Yayin da sojojin da suke biyayya ga kwamandan sojojin ƙasar, Janar Khalifa Haftar, suka ci gaba da kutsawa da nufinsu na ƙwace babban birnin ƙasar. Firaministan Libya da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya, Fayez Sarraj, ya kira matakin na Haftar da ƙoƙarin juyin mulki. Haftar da sojojinsa sun samu nasarar karɓe bayan garin Tripoli, babban birnin ƙasar. Amma Sarraj ya ce dakarun gwamnatinsa a shirye suke su tunkare su. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Libya ya buƙaci duka ɓangarorin biyu da suke yankin da su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta jin ƙai. Kafafen yaɗa labarai na ƙasashen Larabawa sun nuna wasu hotunan bidiyo na sojojin Haftar suna shiga kofofin filin jirgin sama na Tripoli da yake rufe a yanzu kafin su zagaye wajen ginin filin jirgin a kusa da hanyar tashi da saukar da take rufe yanzu. Babu wata alamar turjiya a yayin kwace wurin. Jami'an tsaron Uganda sun ceto wata ba'amurkiya tare da direbanta waɗanda 'yan bindiga suka sace a wani gurin shakatawa na ƙasar. 'Yan sanda sun faɗa a cikin wani saƙon Twitter cewa mutanen biyu suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna hannu mai kyau na jami'an tsaro. Wasu 'yan bindiga hudu da ba tantance ko suwaye ba su suka sace Kimberly Sue Endicott, 'yar shekaru 56 da haihuwa da kuma direbanta Jean Paul Meringer a kusa da wani sansani na daji wanda ke cikin gandun dajin Queen Elizabeth National Park a ranar Talata da yamma. Wasu ma'aurata biyu da suka manyanta waɗanda aka yi wa fashi amma ba a tafi da su ba, su suka ankarar da jami'an gurin shakatawar game da sace mutanen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame ya jagoranci hidimar zagayowa ta 25 ta nuna tunawa da kisan kiyashi da aka yi ma dubun dubatan mutane, inda ya yi gargaɗi mai tsanani ga waɗanda suke ƙulle-ƙullenta da hankali a ƙasar. Ga 'yan ƙasar nan da kuma 'yan ƙasashen waje da ke ganin cewa ƙasarmu ba ta gaji da hargitsi da aka yi ba, suke so su hargitsa mu, na so in gaya musu, saboda kare yaran nan da kuka gani da kuma kare ƙasarmu, za mu hargitsa su matuƙa. Abinda Kagame ya faɗa wa dubban mutanen da suka hallara domin tunawa da waɗanda aka kashe a shekarar 1994 kenan, ya ƙara da cewa ba ma iƙirarin mallakar wani wuri na musamman, to amma muna da wurin da za mu ce namu ne. Har yanzu kuzarin faɗan na tattare da mu sosai, abinda ya faru a nan ba zai sake faruwa ba. A bikin tunawar da kisan gillan na shekaru 25 da ya jagoranta, an samu tada jijiyoyin wuya tsakanin Rwanda da Uganda. Rwanda ta zargi Uganda da goyon bayan ƙungiyoyin da suke adawa da gwamnatin Kigali, amma Uganda ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge.
Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, a wani yunkuri na tunkarar hare-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane a yankin jihar Zamfara, rundunar 'yan sandan Najeriya ta haramta ayyukan haƙar ma'adinai a jihar da kewaye, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kai na aiko mana daga Abuja.
Mining activities in Zamfara and its environment are hereby suspended with immediate effect. Consequently, any mining operator who engages in mining activities in the affected location.
Sofeta General Yan Sandan Najeriya kenan, Muhammad Abubakar Adamu, yayin da yake bada sanarwar dakatar da hakar ma'adinai a jihar Zamfara da kewayenta, tare da soke dukkanin lasisin baki ɗayan masu hakar ma'adinai a jihar, a matsayin wani bangare na yunkurin kakkaɓe jihar Zamfara da ma sauran yankunan yammacin arewacin Najeriya daga aika-aikar 'yan bindiga daɗi da kuma masu satar mutane don neman kuɗin fansa. Kazalika, rundunar 'yan sandan Najeriya ta baiwa dukkanin 'yan ƙasashen waje da ke hada-hadar haƙar ma'adinai a jihar Zamfara wa'adin awa 44 da su tattara nasu ya nasu su bar Najeriya. Duba da yadda karo ɗaya aka haramta haƙar ma'adinan, shin ko akwai alaka tsakanin tattalin arziki irin na ma'adinai da kuma ta'addancin 'yan bindiga? Tambayar kenan da na yi wa wani ƙwararre, Malam Yushewu Aliyu.
Wannan ƙasar da tun kafin ta samu 'yancin kai, waɗanda suke zuwa su ɗibi ma'adinan ƙasar sukan zo su ɗiba, ba mu taɓa ganin irin wannan alaƙa ba, saboda alaƙa ta jari hujja ita ce dama masu ɗiban suna da alaƙa da masu ɗiba da masu siyarwa, to su kuma masu ɗiba da siyarwa nan wata alaƙa ce ta jari hujja kawai. Irin wannan tashin hankali da muka ganshi a Zamfara, a je a samu ƙauyawa kawai a buge su, to su waye za su yi aikin haƙan idan ba irin waɗannan talakawan ba a Jos Plateau wanda a nan aka fara irin waɗannan haƙe-haƙe na kuza wanda kuma ba a samu irin wannan yanayi ba. Sannan kuma san duk faɗin Najeriya akwai ma'adinai, akwai shi a jihar Kaduna, a jihar Nasarawa. To idan akwai irin waɗannan ma'adinai, suya a waɗannan yankuna babu irin waɗannan tashin hankali.
Koma dai menene, ruwa baya tsami banza. A cewar masanin tsaro, Air Commander Baba Gamawa.
A duk yayin da kaga gwamnati ta yi haka ko kuma wata ƙungiya ta tsaro, to wannan abu to tana da wasu bayanai na sirri. Wannan bayanai na sirri a duk yayin da yake daga a faɗe
shi
ba.
Shi dai wannan mataki na rundunar 'yan sandan Najeriya na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ta kaddamar da shirin Operation Puff Ada da nufin kakkaɓe masu satar mutane da ma 'yan bindiga daɗi daga shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, a halin kuma da ake ciki, rautani daga jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya na nuni da cewa wasu masu garkuwa da mutane sun sace daraktan ma'aikatar kashe gobara a jihar ta Lagos, wato Razaki Musibau, tare da wasu mutum shida yayin da suke tafiya akan hanyar Efe zuwa yankin Ikorodu. Daga birnin na Iko ga rahoton da Babangida Jibril ya aika mana.
A sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta raba manema labarai ta ce ta ne kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Alhaji Zubairu Ma'azu tare da marawar wasu kwamandojinsa suka ziyarci yankin da aka sace mutanen tare da shan alwashin kama masu aikata laifuka ko sace mutanen da kuma kubutar da wanda aka sace da rayukansu. Alhaji Usman Alfashi Timon Lafai wani tsohon jami'in tsaro ne a Najeriya kuma na tambaye shi dalilin da ya sa harkar tsaron musamman ma dai na garkuwa kuwa da mutanen ya kicinyewa
wannan publicity ma na kara musu karfi ne. Sannan da police da soji da other services ba wannan togetherness. Soja nashi daban, police na nashi daban. Yau fa an ka tambayi ma soja ma ko police wanda aka hada su a hanyar su operation ba su ma san juna ba, babu alaka, kowa na nashi ne.
To garin yadda ake zargin Fulani da hannu wajen sace mutane ko garkuwa da su, yasa na tambayi wani bafilatani mai suna Malam Sani ina bafita ko shawara ga Fulani ɗan uwansa.
Haƙƙin gwamnatin tarayya ne, shugaban ƙasa musamman. Kaga shi ba Fulani ne kuma bai kamata a ce ya kamata in nemi Fulani daga shugabanninsu a ce wai to menene ne yake faruwa, menene dalilin duka kuma a ce Fulani. Ai wannan abin kunya dai ga Fulani duk abubuwan da ya faru a ce ba Fulani.
Har ila yau dai Balan Baba ya yi kira ga masu garkuwa da mutanen a harshen fulfulde inda yake cewa
wato mun da fulbe fullo to wani fullo handin ku sentine ya fullo ko dun tabi dun dallade to fullo da ma an da anda to dumin dunguika kuka an kusantine fullo minodda fulbe ga Allah annabi to bengon fu
yanzu haka dai a kokarin da al'ummomi daban-daban ke yi na kawo karshen wannan matsala tuni malaman addini daban-daban suka fara kira ga mabiya da su tashi tsaye wajen gudanar da addu'o'i kamar da Dr. Bashir Yankuzo wani malamin addini Islama a Najeriya ya bayyana mani
kira ni da kuma nasiha gari mu baki daya akan wata babban musiba da ta faɗo a kasashenmu. Wannan musiba ta garkuwa da mutane da sace mutane, muna roƙon Allah ta'ala ya raba mu da wannan musiba, Allah ya cire ta a cikin mu.
A ƙarshen mako ne dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta nan kakakinsa Malam Garba Shehu ya bayyana cewa ya damu matuƙa game da sace mutane da kuma garkuwa da su da harhare da ake yi a wasu yankuna na yankin arewacin Najeriya da ma Najeriyan baki daya. Kuma jami'an tsaro sun tashi tsaye yanzu haka wajen zakulo masu aikata irin waɗannan muggan ɗabi'u a sassa daban-daban na ƙasar da zama hukunta su da kuma kawo ƙarshen har-haren da ake yi a kan jama'a. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida, kamar yadda bayanai suke nunawa masu garkuwa da mutanen sukan nemi maƙudan kuɗaɗe ne daga hannun 'yan uwan waɗanda suke garkuwan da su, lamarin da kan jefa su cikin yanayi na tsaka mai wuya wajen fafutukan neman kuɗaɗen, kamar da za ku ji a wannan rahoto na Sala Shehu Ashaka wanda ya zanta da wani ɗan jarida da ya biya kuɗin fansar kafin a sake shi.
Matsalar satar mutane dam an san kuɗin fansa na ci gaba da lalacewa tamkar wutar daji a Najeriya, musamman a mafi yawancin sassan arewacin ƙasar. Ko a makon jiya an rawaito sace mutane da dama akan hanyar Abuja zuwa Kaduna, Malam Ahmed Garba, wani dan jaridar Daily Trust ne, da shi ma ya fada hannun barayin kuma sai da aka biya kudin fansa.
Aka mu ga kaya ga kwalabi ko maciji ce ga kokuna ba matsalas bane. To cikin daji muka dinga fasa a ciki ganyayyaki haka muka dinga fasa su suka san hanyar.
Zan tafiya kamar na minti nawa?
Ai akalla mun tafi awa hudu.
Awa hudu
dan tun da gurin karfe 8 7 dare zuwa 8 ba mu kai gurin da suka aje mu sai gurin 12 dare. Sai dai bayan mini sakamun tafiya a uku
ga jiya daga karfe 7 din nan kuna tafiya a kafa
exactly gurin karfe 11 muna tafiya a kasa sai sun fada mun su yanzu ni yanzu shine ba wasu su aje bane maganin kudi ne in iyalanmu sun kawo kudi ya danganta da lokacin sauraron lokacin da aka kawo kudi in gobe aka kudi a sake mu daga musamman da suka gani cewa dan jarida ne sun ga ID card na suka ga cewa dan jarida ne suka fara zagi na cewa da mu yan jarida muke daurewa gwamnati gindi take cin mutunci boye ba ma ya fadin labarin ainihin abin da yake faruwa na bangaren kace su sai su in sun yi abu ne za ta yaɗawa cewa yan masu kidnapping ko yan fashi sun kaza sun kaza sun kaza amma in su gwamnati ta yi musu ta ci musu mutunci mu ba ma faɗi to ka ga laifin da ya faru shi suka sa ma kuɗi a kaina farko ma miliyan 100 ma suka je za a biya a kaina miliyan 100 eh to ne dai muka dai jirka duka dai kamar dai da wasa da wasa da wasa suka dawo da shi miliyan 30 da ka ba suka sako da shi miliyan 10
to ko akwai wata shawara da Malam Ahmed ke da ita
na dai shine ta gari to ina dai kira da gwamnati ta gaskiya da ta kokari ce wani abu akan wani abu idan ku bata yaka ba to jama'a fa sun fara harzuka na abun ya fara kawa tura ta fara kawa bango kamar da Hausa suke cewa to kaga jama'a suka fara daukar hannu daukar doka hannu su kaga abun barewa gwamnati da ma kasar gaba ɗaya dadi ba gaskiya to ya dace dai gwamnati da ta wani abu akan wani abun gaskiya to yene kuma da kamar AA da muke tare su dukiyoyin mu ka sai da kadarorinka an kwaso bashi dan aje a biya kudin fansanka to kaga ya kamata gwamnati dinga talafawa irin misali da yau akwai wanda ma bai da cin yau na bale na gobe amma saboda ya shiga cin wani hali dole ne ko ma ya za a yi ko ma gonuka kashi za a sayar ko ma me a sayar a kwato shi to kana an kwato shi ai ya kamata gwamnati ta kira shi din a zauna da shi a ga ko da dai ya dai akwai din tallafi da za a yi ba shi din a ba shi din zai taimaka tun ba laifin shi bane to wannan shawara cin ki ba gwamnati gaske magana.
Honorable Mansur Almashi dan majalisar kasa ne a Najeriya.
Ba zan manta ba na juyo da mota ta gudu na samu Hilux ta yan sanda a wurin nace ku ba ku ji abin da ke faruwa ba police officer abin da yake ce mai motar ma ba ta da batir aiki ba za ka yi shi da wanda kake so ba sai dai ka yi shi da wanda yake iyawa so shugaban kasa Muhammadu Buhari ya duba waɗanda ke gudanar da harkar tsaron nan in akwai waɗanda ba su iyawa to a nemo waɗanda za a mai gurbin su da su waɗanda ake da yakinin cewa za a sa ido kuma za su yi wannan abin.
Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Ba ku ishara ke yi ma wani yayin gida ya yi motar.
To a gaida Salih Shehu Ashaka, to a ƙarshen makon nan ne fadi shugaban ƙasar ta Najeriya ta fitar da wata sanarwa ɗauke da sa hannun ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban wato Malam Garba Shehu, inda shugaba Buhari ya ce kullun da batun tsaron Najeriya yake kwanciya ya tashi a zuciyarsa, sannan a kowane mako sai ya gana da manyan jami'an tsaron ƙasar domin sanin halin da ake ciki a fannin tsaron Najeriya. A cikin sanarwar shugaba Buhari ya ƙara da cewa yana ɗaya daga cikin shugabannin duniya da suke fama da rashin farin ciki saboda matsalar tsaro da ta addabi Najeriya, sannan ya miƙa jajensa ga 'yan uwan waɗanda har-haren ya yi sanadiyar mutuwarsu. Wannan labari yana nan a shafinmu na yanar gizo a voahausa.com wanda muka mai tukanin da batun tsaron Najeriya nake kwana da shi. Idan ana so sai a je a karanta wannan labari. Yanzu agogo a nan na cewa karfe 1 dare ne da minti 18 a nan Washington DC kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Filin ciki da gaskiya ya shaka muku batutuwa da suka shafi bin kadin mutanen da bayanai suka nuna cewa an zalunta da zumman nema musu haƙƙinsu. A wannan karo ma za mu duba yadda wasu makiyaya biyu da ke zaune a yankin Rangadi da ke birnin Gwari suka juya zuwa mummunan yanayi inda ɗaya daga cikinsu mai suna Alhaji Gambo mai kimanin shekaru 70 ke zargin abokin hulɗarsa Alhaji Nagandu da cin amanarsa bayan hillatarsa da ya kai shi wani ƙauya ƙaramar hukumar Bali da ke jihar Taraba. Shirin na ɗauke da bayanan yadda ake zargin wasu 'yan banga na zama tamka alƙalai masu yanke hukuncin abin da suka ga dama ba tare da bin ƙa'idar shari'a ba ko tsarin mulkin Najeriya. Za mu yi ƙoƙarin tuntuɓar duk waɗanda aka ambata sunansu cikin shirin don yi wa kowane ɓangare adalci. Ku kasance tare da mu.
Farko sunana Dahiru Dogo ake kirana. saboda kai ai dogo ne madam.
Yawwa. Dalilin da yasa nazo wajenku domin in tabbatar muku da cewa akwai wani azzalumin mutum ana ce mashi Alhaji na Gando.
Baka ma gama ba da labari ba. Kai mutumi ina ne kuma daga ina ka taho nan ofishin sashen Hausa na Muryar Amurka?
To ni dai mazaunin birnin Gwari ne.
A jihar Kaduna.
Shi ma babana wanda Alhaji na Gando ya yaudara shi ma mazaunin birnin Gwari ne a Rindige. To anan ne suka yi zaman mutunci. To shi ne sai ya yaudare shi ya ɗauke shi ya tafi da shi Taraba. To kafin zuwan su Taraba sai su suka sauka nan kusa da Abuja. Kuje. Da suka sauka a gurin to nan ne shi Alhaji na Gando yana da wata ɗiya mai auren wasu mutane waɗanda mu ba mu san su ba. To shi ne sai uwar yarinyar ta je har gidan mijin ta je ta karɓo ɗiyarta cewa ba ta barin ɗiyarta baya. To shi ne bayan ta karɓo ta dawo da ita gida shi ne aka kira ƙannin su mazan suka kira ƙannin na Gandun suka ce to yaya ku ta zo ta karɓi ɗiyarta. Saboda haka dole ne ko dai ku kawo ku maido mana matanmu ko kuma mu zo mu kwace muku shanu.
Amma wannan ka kula kamar kuskure ita ma ta yi. Yarinya tana aure a jiya ɗauko ta daga gidan da take aure.
To wannan kuma can tsakaninsu ne saboda muna da shaidan an yi haka tunda akwai ƙane na baban gida yana gurin lokacin da abun ya faru. Shi ne suka zo suka yi ta waya shi baban gida ƙane na yana ji. Duk abun da suka yi yana ji. To daga ƙarshe dai ba su cimma matsaya ba su waɗannan masu auren wannan yarinya ɗin suka zo suka kore musu shanu. Suka kore musu Alhaji na Gando shanu. Su Alhaji na Gando suka zo da kansu suka je suka shirya tsakaninsu da su suka karɓo shanunsu. Bayan sun karɓo shanunsu suka wuce zuwa Taraba.
Wato ma'ana suka yi ta bin dogon daji ta ina akwai burtali kenan da suka biya suka isa can Taraba.
Akwai.
Ta ina burtalin yake bi ne?
To ni da yake ba da ni suka je ba.
Amma dai sun kora shanu suka yi ta tafiya tun daga birnin Gwari kuje suka yi ta tafiya har Taraba. Ta jihar Benue watakila suka bikin.
To shi ne kan ban sani ba. To daga baya sun je can shi ne shi Alhaji na Gando ya haɗa kai da wasu 'yan bijilantin. 'Yan banga. Shi Alhaji na Gando ya ce masu shi babana Alhaji Gambo shi ya kira waɗannan ɓarayin suka karɓe mishi shanu a nan kuje. Shi ne suka je suka kamo babana suka zo suka ɗaure shi su Shu'aibu. Da suka ɗaure shi.
Waye ne shi Shu'aibu?
Shi ɗan banga ne ɗan bijilantin ne. Shi ne shugabansu a bijilantin ɗin.
Na Taraba ko na wani?
Nan wani ƙauye ne ana ce mishi Garbabi. To da suka ɗaure shi suka tuhume shi da wannan magana ce wallahi shi bai taɓa sanin haka ba. Suka yi iya yadda za su yi da shi ce bai san haka ba.
Kuma baya wato wannan Alhaji na Gando nan watakila lokacin da suke tafiya da shi mahaifinka da wannan abu ya faru na kore shanu watakila ya kulla wani abu a ransa kenan. Yana jin haushi yana zargin shi mahaifinka a lokacin ma ba mamaki shi ne ya sa aka kore masa shanu. Amma duk da an dawo masa da shanun daga baya ko?
A yadda aka ba mu labari an dawo masa da shanun shi don shi ma ya je ya karɓo shanun da kanshi shi Alhaji na Gando. To bayan sun je can ya haɗa kai da su Shu'aibu 'yan bangan da suka kama shi suka tuhume shi da wannan magana ce shi bai san wannan magana ba.
Dama shi Alhaji na Gando ya san Taraba ne sosai ko kuma kawai kama hanya suke
shiga? Shi yana da 'yan uwa a can ne. Shi babanmu dai shi Alhaji Gambo shi ne bai san kowa a Taraba ba.
Tumisa ya amince ya ɗauki shanu sai
dai. Amincewa ya da shi Alhaji na Gando. Saboda ya ga amanar da take tsakanin su sadda suke zanne Rindige can birnin Gwari. To shi ne da ya ce bai san wannan magana ba. Shi ne sai suka ce to shi kenan sai suka je suka kamo ɗan shi Bature. Sai suka ce mishi to. A yau ko dai ka amince da wannan ko za mu je daji mu kashe ku kai da ɗanka. In ji shi Shu'aibu.
Wato su na so a ce da magana na ce yan sanda aka je wajen su aka kai kara daga nan watakila a tafi kotu. Shin su ma 'yan banga wata hukuma ce da ake kai kara wajen su kenan?
To gaskiya ni dai ban san haka ba. Ni ma abin da na sani 'yan banga in sun kama za su kai wa 'yan sanda. To sai ba su kai wa 'yan sanda ba. sai suka yi hukunci da kansu da kansu. To shine sai suka ce to za su kace su idan bai amince da wannan bukatun
shi su a karkashin wace doka, wai ba su izinin su kashe mutum?
To mu ma dai mun san dokar da ta ba su daman su kashe mutum ba. To a haka sai ya tabbatar da komai zai iya faruwa saboda ya riga ya tsorata shi baban namu. To sai ya ce shi yana bukata undon wannan ne shi su kashe shi, amma su saki Bature saboda ga marayu can a gida, dama yana da yara sore sun ban mishi marayu, magidanci biyu suka riso a hannun shi sun ban mishi marayu. Ce to yanzu idan kuka kashe mu duka marayun nan wa zan ban ba su? Shine suka ce su wannan ba damuwan su bane. Wace to ku kashe ni ku babba Bature koma? Suka ce a gaba dai zamu hada ku mu kashe ku. Shine sai ya ce to tunda ba za ku bar Bature ba, yanzu ya kuke so? Suka ce sai ya amince da abin da suke bukata na cewa wa'annan shanun shi yasa shi ya kira barayi suka kore su, idan kuma ya amince ya biya alaina gandu shanun shi. Yace ganin haka yace sai rayuwan shi da rayuwan dan dan shi Bature, yace ya yadda zai ba da shanu 30. Suka ce to shanu 35 ne zaka ba da? Yace ya yadda. Shine yaje ya ba su shanu 35
a lokacin ina shi Alhaji na gando.
Shi yana nan tare da shi, yana nan tare da shi duk aka yi tare da shi duk aka yi. Shine aka je ya ba su, sai suka kai shi suka dauke suka ce to za mu kai ka kotu gaban alkali, idan baka faɗi wannan magana ba gaban alkali ta rubuta ba, to mu muka kai ka mu za mu koma da kai kuma daji mu kashe ka. Yace ai tunda ya riga ya amince shikenan. Shine aka kai shi gaban wani alkali, ya amince da wannan alkali din yayi rubuce rubuce, amma alkali bai zo ba, bai turo wakilin shi ba. Haka su wa'annan ƴan bangan su Shaibu su suka zo suka shiga cikin canun su suka ware nagge 35 suka ba Alai na gandu. Sannan kuma yana tare da wasu kuɗi 550,000. Haka wannan shi Shaibun ya karbe su, su ƴan bijilantin suka karbe su. Kuma bayan sun zo kuma cikin shanun shi din kafin ya dawo, yana can tsare sun ebi shanu da mota sun kai kasuwa sun sayar su ƴan bijilantin.
Ashin kace sun je wata kotu, ma'ana su ma suna so su sa abun kamar ya zama akwai bakin gwamnati ko akwai bakin hukuma da doka ta amince da ita.
Yawwa, abinda kokarin da suka yi kenan. Ita kuma kotu ba shari'a ta yi ba, an je an ba ta labari wanda aka kai ya ansa cewa eh haka ne, saboda bai kotun ba ta san abinda suka kulla can ba. To a haka suka zo, babu alkali, babu wakilin alkali, babu kowa, suka zo su ƴan bijilantin suka shiga shanun Alhaji, ƴan banga suka shiga cikin shanu Alhaji suka ware shanu 35 suka ba Alhaji na gandu. Bayan shi Alhaji namu yana kokarin guduwa da sauran shanun shi da iyalansa, shine sai kanin Alhaji na gandu, ana ce mishi Sule, sai ya je ya kama diyar shi Alhaji Gambo ya yi mata fyaɗe.
Kayan mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku wannan korafi tare kuma da neman duk mutanen da ake ambaci sunayensu domin su ma a ba su dama su faɗi nasu bangaren. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Ali Kaya, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Sakatariyar harkokin tsaron cikin gidan Amurka Kristen Lawson ta sauka daga mukaminta bayan watanni 16 da ta yi a kai, inda ta fuskanci babbar matsin lamba daga fadar shugaban Amurka ta White House da kuma jama'a kan halin da iyakar kudancin Amurka ke ciki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wani kira na gaggawa na buƙatar tsagaita wuta a yankunan da ke bayan garin Tripoli don ta kwashe fararen hula da kuma waɗansu da suka samu raunuka.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin, sai kuma anjima da hatsi za mu sake dawa idan Allah ya yarda. Amma kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Muhammadu Gwadabe Kwantagora a jihar Niger, wanda Allah ya warasuwa a ranar Asabar, da fatan Allah ya ji kansa amin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe, Chuba Hero Diodene, Jimmy Cook, Mahmud Lalu ke cewa ku ne lafiya da ganin sashen Hausa na Muryar Amurka birnin Washington DC sai mun hadu a shirin mana hatsi idan Allah ya kai.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.